الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الباقي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قل غامس يا رسول الله لله الشفاعة جميعا دكنا الكرماء قباكي بينتا wannan ta tabbata ga Ubangiji babu wani wanda yake yin ceto illa bi iznihi sai dai da izinin Ubangiji lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai ya tabbata ga Ubangiji shi yake mulkin su summa ilayhi turja'un sannan kuma zuwa gare shi ne turja'una ake mai da ku na'am saboda haka ita ash-shafa'a kamar da wannan aya ta bayyana mana ga baki dai ta Allah ce shi ceto na Allah ne gabaki daya koda kaga idan wani yayi ceto to wannan baya yiwa yi sai dai da izinin Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa annabawa suna yin ceto malamai suna yin ceto shahidi su ma suna yin ceto duk wanda suna yin ceto a ranar tashin alkiyama to saboda haka to duk irin ceton da za su yi to sai da izinin Ubangiji sai wanda kuma Allah ya yarda za a ceta din cetan yake tabbata gare shi na'am idan aka ambaci Allah shi kadai sai zuciyoyin wa'annan da ba su yi imani da ranar lahira ba sai ta dinka zawata zuciyoyinsu sai ta dinka damkewa kaga alamar damka a cikin zuciyarsu wa iza zikrul ladina min dunihi idan kuma aka ambaci wa'annan wanda ba Allah ba shine gumakansu aka ambace su iza hum yastabshiruna sai kaga suna yin bishara suna yin jaki suna yin farin ciki saboda an ambaci wani Ubangiji amma an ambaci Allah sai ga zuciyoyin suna yin damka tana yin kuma tana yin zawata wannan shine halin kafirai dan haka kada su suna yin haka ne saboda mun ci wasu Ubangiji sun riga sun manta Allah sun shagafu sun samu kifuwa akan duniya da kuma wani Allah shi yasa mutun kada ya zama irin halin kafirai ya zama karsashin sa yana kan wasa ne wannan bai dace ba an fi so mutun ya zama karsashin sa yana kan zikiri ko yana kan karatun alqur'ani ko yana kan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ka faɗa ya rasulullahi cewa ka ce ya Ubangiji wanda yake makagin samai da kasai wanda yake masanin abin da yake a boye da kuma abin da yake a zahiri kai kake yin hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa wallo annan da وأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا دا أشي أبن ديكي كسي غباكي بينسا ومثله دا كوتنشنسا ما أبو أتاردشي zai zamo ga wayannan wanda suke zalunci sune suka kafirce wa Allah a ce duk abin da yake kasai ga baki ɗaya nasu ne to wallahi da za su fanci kawunan su da shi daga mummunar azaban na ranar tashin alkiyama su ba da duk abin da suke da shi a ce komai na duniyar nan nasu ne da rubanyan sama shine kwatancin sa to wallahi da sai sun fanci kawunan su da shi daga mummunar azaban ranar tashin alkiyama wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun abinda basu zamo suna zaton sa ba ma daga ubangiji ya bayyana gare su na'am sakamakon munanan abinda suke tsururuta shine abubuwan da suke yi ya bayyana gare su haka nan kuma abinda suka zamo suna izgilanci da shi na azabar shi kuma ya sauka da su saboda haka duk abinda suka zamo suna izgilanci da shi kuma gashi a lokacin za su gansu kuru-kuru فإذا مس الإنسان ضر إذا وني تسنني يا سامو متين da ana inji ubangiji yace sai dinga kiran sai kage na kiran Allah summa idza khawannahu ni'matan minna sannan idan muka bashi wata ni'ima daga gurin mu inji Allah qala inna ma utituhu ala ilmi sai kaje na cewa ai wannan an bani shine saboda ubangiji ya san cewa ni na cancanta da aba wannan abu koko ala ilmi koko a'a ya dinga cewa a'a an bani shine saboda sani na saboda na san yadda za a yi a samu kudi na san harkar kasuwanci shi yasa uga na tara abin da na tara yawa bal bari dai hiya fitnatun shi wannan fadin nasu jaraba ce da ubangiji yake jarabar bawa da ita walakin aktsarahum la ya'lamu sai dai cewa yawayon mutane basu san cewa dukiya da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake basu ba cewa wannan jarraba ne kawai Allah yake yi ubangiji yana jarabar bawan sa ne yaga cewa idan an bashi dukiya zai ba Allah da ita koko bazai ba Allah da ita ba shi yasa yana da cikin kuskure sosai wannan halin kafirai ne yawa kamar da alqur'ani ya bayyana mana anan mutum Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi wata ni'ima ta duniya ya dinga cewa ai dabaru na ne yanda ba dan nayi karatu ba wannan zai zo mu sai manta da Allah cikin abu ai dan nayi karatu ne naje nayi menene ko dan naje kasuwa ne kai da baka je kasuwa ba gashi nan me ka samu ya manta mutum dubu nawa ne yayi karatun bashi da komai ya manta mutum dubu nawa ne baya zuwa kasu iga kasu tunda ya taso cikin kasuwa yake amma bashi da komai ya manta kuma ga wani yana zaune a gidansa ba inda yake zuwa amma har sai da zai yi da kuɗi kaga da sai ga cewa ni'ima da Allah ya bashi Allah ya bashi wata baiwa wannan aljaraba ce Allah ya bashi yawa ita dukiya jaraba ce Allah ya baka yaga cewa zaka yi bauta da ita zaka ba Allah da ita koko ba zaka ba Allah da ita ba shi yasa kaga kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su wanda Allah ya ba su dukiya wanda Allah ya ba su dukiya daga cikin su jira suke kawai a ce tat ga wani aikin Allah su fada cikin sa shi yasa ya tabbata a cikin hadisi cewa a cikin masu kudi farkon wanda zai fara shiga aljanna shine sayyidina Abdurrahman bin Auf yawa to shi san Allah ya ba ku dukiya kai aikin alheri da ita yawa shine kaga hadisi nan da yake cewa zahaba ahlud dusur bil ujuri ma abuta dukiya sun tafi da sakamako wannan wanda suka talaka suke tambaye suke ga manzo Allah ma abuta dukiya sun tafi da lada duk sun tattare ladan komai gashi suna yin azumi kamar yadda muke yi suna sauran ibadu kamar yadda muke yi amma wani aikin alheri ya zo wanda zai amfani da dukiya su suna yi mu ko ba ma iyawa yake nan shugaba ya ba su tasbihi da su dinga yi su ma da suka ji wayance an ba su tasbihin su ma suka ce to ai ya rasulullah su ma kuma da suka ji su ma kuma sun kama suna yi da saka ta kuma wannan fadala ce kuma ta Allah yawa shi ne
ne, don Allah ba ka dukiya jaraba ce, Allah farko zai kaftar da haƙƙin Allah a cikin ta, shine farko ita ce zakka, idan kai wannan kayi abin da yake wajibi, sannan kuma sauran kuma abubuwa na alheri da ake nema ga mutum, wannan kuma sai biyo baya. Na'am. Na'am yace ita wannan fadi nasu mutum Allah ya bashi wani abu yace ai bisa sanin sa ne Allah ya bashi ko kuma Allah ya san cewa ya cancanta ne da a bashi aka bashi to ai waɗanda suke a gabaninsu sun faɗi irin wannan fadin daga cikin al'ummatan da suka wuce kamar irin Qarun ya faɗi shi ma haka fa ma agana anhum ma kanu yaksubuna abinda ya zama sun tsururuta ai kaga bai amfana da su komai ba fa asabahum asabahum sayyi'atu ma kasabu wanda yake yake ne mu dan haka sakamakon abin da suka tsururuta sai ya same su walladina zalamu min haula'i wa'annan wanda suke zalunci sune suke kafircewa Allah daga cikin wa'annan sune Qurayshawa sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sanni sakamakon munaman abin da suka tsururuta zai same su wa ma hum bi mu'jizin Allah ya su ba masu tsere ma ne ba za su tsere wa azabar Allah ba na'am awalan ya'lamu haqiqa ba sani bane cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake shimfida arziki liman yasha'u ga wanda yaso wa yaqduru Allah kuma yana damke shi arziki dan jarraba shi ma ga wanda yaso inna fi zalika haqiqa a cikin wannan la'ayatun akwai izinoni akwai ibar izinoni da qaumi yu'minuna amma ga mutane wanda suke yin imani Allah shi yake bada arziki ga wanda yaso ya hana kuma wanda yaso shi a gurin Allah bada arziki ya bada shi ga mu'mini ya bada shi ga kafiri kamar yadda kullun nake fara shi ba shine abun duba ba ita dukiya a gurin Allah yawa abun duba shine aikin ka da kuma irin tsoron ka da Allah wannan Allah yake nema inna Allah la yanzuru ila suwarukum wala yanzuru ila amwalukum ubangiji ba duban dukiyoyin ku ko kusurorin ku walakin yanzuru ila amalukum ubangiji ayyukan ku yake duba sai zuciya kuma Allahumma anta Allah bi qalbin salim na'am to ita wannan ayar da aka da yanzu an ce ta sauka ne a cikin sha'anin wahshi wanda ya kashe sayyidina Hamza kamar yadda aka sani shi wahshi lokacin da bayan an yi badar to ai bacin an yi badar akwai don ayi mutu bin addi bin khiya yana daga cikin kafirai wanda sayyidina Hamza ne ya kashe shi to dan haka sai Jibril bin Mu'im sai yake cewa wahshi idan lokacin da za a fita Uhud idan ka kashe Hamza saboda amina da ya kashe mun shi da du'ai mutu to kai dani ka zama intacce ya gaya wahshi dan haka wahshi ya tanadi mashi ya dinga tanadin mashin sa lokacin da aka zo fita Uhud aka fita Uhud saboda haka bacin an ji Uhud ana cikin yaki kamar da shi ya bada labari a cikin wani hadisi da rushi wa shidin yana fadan irin yadda ya kashe sayyidina Hamza yake cewa da aka ji yace bayan musulmai ana tsinin inda musulmai suke ga shugaba alayhi salatu wassalam ga kuma inda kafirai yake yace sai mubaruzu akwai wani subahu sai ya fito daga cikin kafirai yana cewa hal min mubarizin ko akwai wanda zai zo mu fito na fito da shi yace sai sayyidina Hamza ya fito masa yace ba kana ka amsa zahibi sai na hamda yana shigo masa kankace mai wannan sai na hamda ya share shi ya tura shi layira to daga nan aka haudi ne ana cikin yaki shi da mun washi hadafin shi shine sayyidina hamza to saboda haka ya dauko wannan dogon mashin sa ya dinga kuya tsakanin a cikin yaki ya din saboda ya san ba zai iya gaba gaba da sayyidina hamza ba sayyidina hamza kuma yana cikin fagen fama yana ta zubar da kafarai ya dinga kuya sai da ya samu kafa da ya auna sayyidina hamza sai wurga masa wannan mashin sai ya shiga ta cikin marasa an ce sai da ballata bayan sa ya zama sayyidina hamza ya shahada a cikin wannan yakin wanda duk an san dai abin da ya faru a ƙarshe to bayan daga baya an zo an yi fatahu makkata an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sai ya aika washi akan ya zo ya karbi musulunci to shi washi sai yake cewa yaya za a kirawo shi zuwa ga musulunci bayan musulunci a cikin musulunci an ce duk wanda yake kisa ko yin shirku da Allah ko kuma yin zina shine alfasha to zai hadu da azaba wanda take abin rubanyawa yalka a sama yudan aflahul azab to shi kuma sai yake gani duk wannan abubuwan yayi gashi ya kashe sayyidina Hamza yayi kaza sai yake gani in ma yazo ya shiga musulunci to shi kawai ba wani abu da zai samu ma na gara basa saboda haka shi da yayi wannan ayyukan an ce to sai Allah ya saukar da wannan ayar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan to ai sai dai wanda duk wanda ya tuba ga Allah yayi imani yayi aiki nagari sai washi yace to ai wannan kuma wani sharadi ne mai karfi shi dai ba zai iya bin wannan sharadin ba wanda ya tuba yayi imani yazo yayi aiki nagari shi yanzu yana zai iya duwa wannan abubuwan to shikenan sai Allah ya saukar da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ai ubangiji baya gafarta a tarayya shi da wani ne amma duk abin da ba shirku ba a hada Allah da wani abin ba ubangiji yana gafara wannan amma liman yasha'u ga wanda ya so da aka gafara haka sai yace to ai Allah ce liman yasha'u shi in Allah bai so ba fa ya dai Allah ya masa gafara to aka ce to shikenan sai wannan ayat ta sauka to shine kamar yadda aka sani yazo gudun shugaba sallallahu alaihi wasallama ya karbi musulunci to bayan ya karbi musulunci shine manzo Allah yake ce masa a anta washi yanzu kai ne washi sai ya ce na'am ni ne washi manzo Allah yake ce masa a anta katalta hamzata shin kai ka kashe hamza ai ka san da kunya a wannan sai ka sa cewa shine sai ya ce kada balaga ka min al'amri matana ya ce lamari ya zo maka yadda abin yake haka ne ya kasa cewa shi ne ya ce yadda labari ya zo sai maza Allah ya ce masa fahal anta tugayyaba waje haka anni ko za ka iya janye fuska ka daga gare ni in daina ganinka an ce sai ya fita to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar kul ka gaya musu ya rasulullah ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ya kubayina wa'annan da suka yi israf suka yi barna ga kawunansu la taqnidu min rahmatillahi kada ku eba haso daga rahamar ubangiji duk irin abin da kai na zunubi kada ka ebo haso daga rahamar ubangiji sai gafarta ma inna Allah haqiqa ubangiji yaghfiru dhunuba jami'a yana gafarta zunubi ga baki daya na'am innahu haqiqa shi Allah huwal ghafur shine mai yawan gafara ar-rahim mai jin kai yawa duk abinda kai kada ka ɗebi haso gaban rahamar ubangiji kaga ya tabbata a cikin hadisin Bukhari akwai wani mutum a cikin banu Isra'ila ya kashe rai mutum kwaya 100 ba ɗaya ya kashe sai yake tambaya yake cewa yanzu ko wannan aikin da yake Allah zai gafarta masa Allah zai masa gafara kuwa sai yake tambaya wani malami
daga cikin banu Isra'ila sai ya ce ah ai wannan aiki da kai ba yadda Allah zai ya gafarta maka kashe har rai 100 sai ya ce to tunda haka ne mana in ci kashe da malamin in bar tarihi ya zama na kashe rai 100 saboda haka sai ya kashe wannan sai je kuma tambaye wani sai aka ce eh to ai akwai su mutane a wani gari ya je ya zauna da su dan ya nemi gafarar Ubangiji saboda haka ya fito akan hanya yana tafiya sai Allah ya adadin sai mutu akan hanya Ubangiji sai ya turo mala'iku cewa sa auna tsakanin wancan garin da ya nufa da nan da ya bari ina ne ya kusanci sai suka auna su ga kusanci zuwa wannan garin da ya tafi neman tuba sai Ubangiji ya ce ya gafarta masa duk da wannan abin da ya gabaki dai rai 100 da ya kashe Ubangiji ya gafarta masa gabaki daya saboda haka kar kai wani abu na sabawa Allah ka dinga ganin girman abin ka ce Allah ba zai gafarta maka ba Allah ba haka bane Allah gafurun ne Allah ran Isa shi yasa mita neman gafara shi yasa alhamdulillah kaga a cikin dariƙan mu kullun sai mun nemi gafarar Ubangiji so 100 da safe da yamma mi alazimi da muke na dariƙar tijaniya da yamma ma mi istighfari so 100 mu zo a wazifa mi istighfari so 30 mita neman gafara Allah wani zanubin ma kai baka san ma kai shi ba yawa baka san kai ba to amma in ka ta neman gafara Allah kai ta neman gafara Allah to Ubangiji sai gafarta ma shine yake fada cikin wani hadisi yake cewa at-ta'ibu min az-zambi kaman la zamba lahu wanda yake yin tuba ga Ubangijinsa yake tuba ga zanubansa to kaman la zamba lahu kaman bashi da zanubi ne na'am wa anibu Allah ya ce ku dawo ku koma ila rabbikum izuwa ga ubangijinku wa aslimu ma'ana ku ni kauya ga ubangijinku tsarkake aiki izuwa gare shi min qabla an yace ku mul azabu tun kafin a ce azaban nan ta zo muku summa la tunsaruna sannan ba za a ce make ku ba yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum kubi mati kyawun abinda aka saukar zuwa gare ku nur rabbikum daga ubangijinku shine alqur'ani min qabla an yati kuma al'azabu tun kafin azaba ta zo muku baktatan abarabe shine ta zo muku a rashin sani wa antum la tashuruna arhalunku ba ku sani ba yawa nan wajen ana hibaba ne ga dukkanin al'umma gabaki daya cewa kubi mafi ticin abin da aka saukar zuwa gare ku ana hidaba ne ga na farkon da kuma su na karshen an ce tunil ladun adam tun daga annabi adamu yawa duk wanda ya rizki ta kalifi daga cikin wannan al'umar to yabi abin da aka saukar zuwa gare shi shine alqur'ani wa'anda kuma suka zo suka bayyana gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole ne mutun sai ya kudurci ya kudurta cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a zamanin sa wannan annabawa ma tukunna aka dora ba haka kowanne annabi an dora masa cewa da zai zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aje nasa aikin zai bi annabi shine wannan shine kuma kaga tun kafin nan ma tun kafin bayyana al-sadu ubangiji ya dauki alƙawari ga su annabawa akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin a cikin ala imran da yake cewa wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama atinakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabiyyi thumma la tansurunna alƙawarin da Allah ya ga annabawa cewa in annabi ya zo muku yana mai gaskata abin da yake tare da ku cewa lalle za ku bi shi kuma za ku taimake shi yawa shi yasa zo kaga a cikin hadisi manzo Allah yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illattaba'i da ce annabi Musa yana raye to ba abin da zai yi gare shi in ban da bi ni yawa shi yasa to bin alqur'ani akan kowa ne mu al'umman nan wanda indai mutun ya rizki ta kalifi balaga dole bi alqur'ani an dora masa wanda suke al'ummatai da basu suka zo gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sai sun kudurce su annabawan cewa da manzon Allah zai zo za su aje nasu aiki su bi annabi tun kuma alastubir rabbikum shi ma an dau alƙawari gare su akan bin manzon Allah akan bin manzon Allah akan taimakon manzon Allah kaga duk taimaka alqur'ani ne na'am
يا سيدي يا ما قد من ذنبنا ونقول يا
kaddara cewa ku yi gaggawa zuwa gaban umannin abin da ake ba ku tun kafin rai ta ce ta dinga cewa ya nadamata alama farradu ta dinga cewa ya nadamata afsa abin irin tozarwa ta fijin billahi a cikin da'ar ubangiji wa in cewa lamarin da sha'anin kuntuna ga mulminas safirina lalle ga cikin waɗanda suke yin izgiranci da addinin Allah da kuma shi alqur'ani aw ta kula ko kuma itaran ta ce law anna Allah hadani da a ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shirye ni la kuntu minal muttaqina da na zamo daga cikin wanda suke shayin azabar ubangiji na aw ta kula ko kuma ta ce hina taral azaba ayan da taga azabar ubangiji itaran lo annali karratan tace ina ma dai jiyowa duniya zai yu gare ni fa akuna minal muslimina in zamo ina daga cikin masu kyautatawa sune mu'minai bali ba haka bane lamarin qarja atka ayati sai a fada min iballahi daga fuskar ubangiji bari haqiqa ay ayoyina sun zo maka shine alqur'ani fakazzabta sai ka kareta alqur'ani wastakabarta kai girman kai ga barin karbar imani wa kunta min alkafirina sai ka zamo daga cikin kafirai يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أرانا القيامة يا رسول الله ذات غوى أننا سكيين كريا وبنجي سكيوا ألا كريا تهنجر جنجي ناماس أبو كنت علي وقوسي ألا أكوني وقوسي إيسا تن ألا ني وكما سدنغنا وألا لا وجوهم مسود ذات غنس بسا وقنس بكا كير أليس في جهنم مسود للمتكبرين ai tabbas a cikin jahannama akwai makoma akwai makoma mutakabbirina ga waɗanda suke masu yin girman kai ga barin imani shi kuma ƙaryata Allah ƙaryata shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan ƙaryata Allah ne kamar yadda ƙaryata alqur'ani shi ma wannan zahiri ƙaryata Allah ne a dinga kiyawa in an ci su waɗannan sun ƙaryata Allah to kai ma musulmi yanzu misali wani zahirin nassi na alqur'ani ko abin da yake ingantacce daga manzon Allah a gaya ma kace ai ba haka bane ba yadda bane ƙarya ne to hadari ne wannan hadari ne ba a yin haka ba a zuwa a ce ai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai kuma ka kawo kace to ai kuma ai ka kawo wani ra'ayi ko wani kauli ba a yin haka yawa idan aka ce Allah aka ce manzon Allah idan ko baka fahimci abun ba to yi shuru kawai kace babu komai zan je in tambayi malami na ko zan je in wani abu in ka san baka fahimta ba amma ba a cewa ai Allah ya ce a cikin alqur'ani ko kuma abin da aka tabbatar ya inganta daga manzon Allah ya ce kai kuma ka zo to ai ka an ce kaza da kaza a'a wannan hadari ne yawa wannan hadari ne yan uwa a kiyaye yawa na'am mu je wa najjal lahu allazina taqaw bimafazatihim ubangiji yana tseratar da wayannan da suka ji tsoron yin shirku da Allah bimafazatihim saboda matsiratar su la yamassuhumus su wala abun muna baya shafar su wala mun yahzanuna kuma ba sa samun damuwa ba sa cikin damuwa Allah ya sanya mu cikin su na'am Allah khaliqu kulli shay'in shine mahallicin komai wa huwa ala kulli shay'in wakilu, kuma shi Allah shine mai kiwo akan komai, shi yake kiwon komai, shi yake tasarrufi da komai, komai yana cikin damkar sa. Lahu maqalidus samawati wal ard, mabudan samai da kasai, wannan tun tabbata a gurin Allah. Wallazina kafaru bi ayati llahi, wa'annan wanda suka kafircewa ayoyin Allah shine alqur'ani, ulaikumul khasirun, wa'annan sune tababbu. Yawa, tababbe shine wanda ya kafircewa Allah. Na'am. Shine kaga ya tabbata a cikin hadisi, sayyidina Usman ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan menene maqalidus samawati wal ardi, da Allah yake cewa lahu maqalidus samawati wal ardi, mabudan samai da kasai suna ga Allah. Shine yake cewa suni la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin biyadihi alkhair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yace wa'annan kalmomi sune babban taskokin samai da kasai. Na'am, duk wanda ya karanta wa'annan to Ubangiji zai bude masa taskokin sama. Na'am. Kullu ka gaya musu yanzu wani Allah kuke umarta ta in bautawa, ayyuhal jahiluna, ku wa'annan jahilai, wani Allah za ku dinga umarta in bautawa? Walaqad uhiya ilayka, haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ya Rasulullah, wa ila alladhina min qablika, da kuma wa'annan wanda suke gabaninka, wallahi la in asharakta, wallahi idan da zaka hada Allah da wani, la yahbatanna amaluka, wallahi sai aikin ka ya bace, wala takunanna min alkhasidi, kuma wallahi lalle zaka zama daga cikin tafaku. To shinan abinda malaman tafsiri suke cewa irin nan wajen uban ana magana ne da al'umar annabi. Yawa, al'umman manzon Allah ake magana da su, ana cewa wallahi in dai kai shirku da Allah to wallahi aikin ka zai bace. Shi yasa babu abu mafi girma mai hadari irin ka hada Allah da wani abu. Wasu kuma suka ce a'a, Ubangiji yana mahadaba ne da manzon Allah ne a bisa fuska ta kaddarawa, bisa ka kaddarawa. To amma Allahu a'lam. Na'am, balillah. Saboda ai ba za ta yi shugaba sallallahu alaihi wasallama, ai shi ake imani da shi, a sami imani a sami tsira. Yawa, in kai imani da manzo Allah ake rikewa a sami najati, a sami tsira gurin Allah, gurin annabi. Don haka suke gani irin wannan fadi uban ana nufin manzo Allah shi ake magana da shi, ba wanda ya isa ya muwajaha da zancen Allah in ba annabi ba. To amma wal muradu gairuhu, abinda ake nufi al'umma annabi, abinda suka ce, wasu kuma suka ce a fsa fuska ne ta kaddarawa. Na'am, balillaha fa'bud, bari dai ka bauta wa Allah shi kadai. Wa kun mina shakirina, ka zamo daga cikin masu godewa ni'imomin Ubangiji. Na'am, wa ma qadarullah haqa qadarihi, ai ba su girmama Ubangiji ba haƙiƙanin girmamawarsa, tunda har suka tara ya Allah da wani, suka tara ya shi da wani, ai ba su girmama shi haƙiƙanin girmamawa ba, kuma ba su san Ubangiji haƙiƙanin sani ba. Wal ardu jami'an qabdatuhu, ita ƙasa gabaki ɗayanta wato abin damƙewa ne a cikin mulkin Ubangiji. Gabaki ɗayan ƙasa da abin da yake cikinta tana damƙe ne a cikin mulkin Allah. Yawmal qiyamati, a ranar alkiyama, was samawati madwiyatun bi yaminihi, hakanan su ma sammai ababan tattarawa ne a cikin kudurar Ubangiji, dan haka da sama da ƙasa duk gabaki ɗaya suna cikin mulkin Allah ya tattare su. Yawwa, kamar da kullun ake faɗa cewa an yi wa mutum magana ne ana ce masa sama da ƙasa saboda iyanan hankalin ɗan adam ya tsaya. Duk inda ɗan adam zai je ba zai fita daga cikin sama ba, duk inda ilimin ɗan adam zai je ba zai fita daga cikin ƙasa ba. A iya dai wannan tsakanin sama da ƙasa ne wannan rumfar. To shi yasa ake ma magana, ake magana da hankalin ɗan adam. Amma lamarin Ubangiji akwai abin da yake gaban sama, akwai abin da yake gaban ƙasa, wannan ko ba wanda ya sani sai Allah. Na'am, subhanahu, dan haka tsarki ya tabbata gare shi, wa ta'ala ya girmama amma yi shirkuna da abin daga abin da suke tare ya shi da shi. Na'am. Ya ce wani fi haka suri daga nan kuma sai a yi busa cikin ƙaho. Shi ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa sama tana cikin ikon Ubangiji kamar ƙasa ita ma tana cikin damƙatar Ubangiji, sai Allah ya ce anil maluku, ni ne ƙasaitaccen sarki, aina mulukul ardi, ina wani ƙasaitacce in ba ni ba, ina wani ƙasaitaccen sarki in ba ni ba, anil maluku. To daga nan ne kuma wani fi haƙi suri, sai a yi busa cikin ƙwaho, shi ne busa ta farko. Fasa yi kaman fi samawa ta waman fi larabi, duk wanda yake cikin sammai da ƙasai kuma shi kenan sai ya mutu, illa man sha Allah, sai da kuma wa'anda Allah ya so. Yawwa, sun manufi haɗi yi ukura, sannan a kuma yin wata busar kuma a cikin ƙawan busa ta biyu. Fa'izahum qiyamun yanzuruna, sai kaga kuma halitta sun tashi kuma suna duba, kuma suna duban ya za a yi da su. Shi ne aka ce tsakanin ita busa ta farko da busa ta biyu za a samu kamar shekara 40 ne a wani ƙaulin na wasu malama. Yawwa, ita busa ta farko idan an yi busa shi ne komai zai mutu, kowa zai mutu. Yawwa, lokacin da kuma aka yi busa ta biyu kuma daga nan ne kuma kowa zai tashi. Yawwa, daga halin kowa ya zama ƙasa, don shi mutum idan ya mutu komai yana zagon yiwa a jikin mutum, in banda ajabul zanabi shi ne wani can ƙashi da yake ƙarshen bayan mutum, an ce daga nan tarkibar ɗan adam yake tahowa. Yawwa, daga nan kuma sai a tashi kuma kuma a nufi kuma inda Allah ya nufa, inda Allah ya nufa bayan su nufa. Na'am. Wa asharaqat al-ard bi
rabbiha wa wada'a al-kitab wa ji'a an-nabiyyina wa ash-shuhada'a wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun.
Wa asharaqat al-ard, kasa za ta yi haske bi nur rabbiha, da hasken Ubangijinta yayin da Ubangiji ya tajalli ya bayyana. Wa wada'a al-kitab, shikenan za a zo za a ajiye littafin ayyukan bayi. Waje abin nabi'ina, za a zo da annabawa wa shuhada'i da shahidai. Wa qudiya bainahum bil haqqi, za a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya. Wa hum la yuzlamuna, a halin su ba za a tuyo musu komai ba. Wato Allah saboda ƙasaitacce ne, Allah mai girma ne, shi za zaka ga shi a gurin Allah kowa bawa ne. Shi yasa za ga yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala in yana mahaɗaba da bayinsa ko yana mahaɗaba da annabawansa tsarkaka, sai ka dinga cin maganar Ubangiji, ka dinga jin tana fito a ku izza, akwai ƙarfi a ciki. Yawwa, ka ga nasu wa ashraqat al-ard bi nur rabbiha wa wudi al-kitab, sai ya ce waje abin nabi'ina, za a zo da annabawa, za a zo da shahidai. To yanzu in ba Allah ba, wa zai faɗi wannan? Sai rabbul izzati. Shi ne kaji a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa satarauna rabbakum, da sahabbai suke tambaye suke cewa ya rasulullahi za mu ga Allah an tashi a kiyama? Manzo Allah ya ce satarauna rabbakum, yace da sanni za ku ga Allah, kowa zai ga shi kamar yadda kuke ganin rana, kuke ganin wata. Yanzu in rana ta fito wani yana kare wani, ko in wata ya fito wani yana kare wani, yanzu in mun duk duniyar nan in wata ya fito kowa yana gani. To manzo Allah ya ce to haka za ku ga Allah, za ku ga Allah kamar yadda ba ku ma ba gurin ganin rana da wata. yawa to ubangiji zai tazalinta an tashi ne alkiyama yace duk wanda yake bautawa wani abu to yaba abin da yake bautawa masu bautawa shedan su bi shedan masu bautawa dutsuna su bi dutsuna masu bautawa aljanu su bi aljanu kowa yaba abin da yake bautawa a tattara su a watsa wuta sai wannan al'ummar ce za ta wanzu sai mu'mine sai munafikai daga ciki wanda su suna bautawa Allah akwai munafinci to daga nan sai Allah sai tajalli sai bayyana kuma ya bayyana shi a malam ba kai ne Allah mu ba muna nan sai Allah ya zo ya same mu to sai kuma Allah daga ba sai tajalli ya zo da siffar da malaka kiyama wani irin mashahidi ne da alkiyama mai karfi malam sai dai mutun ya ji ya gani malam yawa sai dai kai Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu dace na'am to shine azo da annabawa ga shahidai yawa wannan rana fa ta annabici ita alkiyama a rana ce ta manzon Allah rana ce wanda ya fake da manzon Allah a wannan ranar ya tsira ya ji dadin sa yawa mu ji yace za a cika kowace rai sakamakon abin da ta aikata wa huwa Allah shine masanin bima ya fa'alun da abin da suke aikatawa yace wasiqal ladina kafaru za a kora wa'annan da suka kafirce wa Allah ila jahannama izuwa ga jahannama zumara jama'a jama'a haka za a dinga kora su wannan jama'a a tura su su Abu Jahalin a tura su su Fir'auna jama'a jama'a za su ala tura su izuwa wuta kuma sika kora su za a yi cikin kaskanci mala'iku suna dukan su suna tunkuɗe musu kai ana jin su da fuskar su daman da fuskar su tafi haka za a dinka tura su wuta suna cikin kaskanci hatta iza ja'uha hasiyan da suka ju mata ita wutar futa hata abwaabwa sai abuta kofar jahannama kuma wa qala lahum khadnatuha masaran jahannama sai su ce da su alam yatukum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum yanzu ma'aika ba su zo muku ba da suke karanta muku ayoyin ubangijinku ma'aika ba sun zo muku ba wayan zuruna kulli ka yaumi kun hada suna muku gargadin haduwa da yininku wannan qalu bali sai su ce haka ne su fada cikin kaskanci ya zo mana cikin kaskanci walakin haqqal kalimatul azabi sai dai kalmar azaba ta tabbata alal kafirina akan su kafare haka za a tankada su ta jama'a din an kora wayanna kamar da zagan ana wani abu irin yadda ake shigar da yan bursun bursun in suna da yawa in wayanna sun shiga sai a ci a tattaro wayannan a bari wayancan su shige to haka su ma za a dinka tattaro su da karfi ana jin su ana tankada su ana jin fuskar su mala'iku suna dukan su tankada su wuta kafirai kenan to mu je kuma su kuma mu'mine mu ji ya za a yi da mu insha Allah wasiqal ladina za a ce da su su kafiran ku shiga kofar jahannama khalidina fiha ababan dawwama a cikin ta a ciki za ku dawwama fa bi samas wal mutakabbiri tir da makoma ta wa'anda suka masu girman kai gabarin karbar imani gabarin bin manzon Allah su ne kafirai wasiqal ladina rabbahum ajaba to wasiqal ladina taqaw rabbahum yace kuma za a kora za a tafi da shine wasiqal ladina a kora su wanda suka zamo sun ji shayin ubangijin su shi kuma cikin tausasawa idal jannati izuwa aljanna zumuran jama'a jama'a su yan aljanna za su tafi aljanna akan ababan hawa ma za su tafi na kasaita akan dawaki suna cikin alfarma ana nishadi ana takama haka za a su dinga gaishe da mala'iku, sun gaishe da yan aljanna, salamu alaikum, aminci ya tabbata gare ku, dubtum ai kun tsarkaka, kun tsarkaka ga barin dukkanin wahala, kun tsarkaka. Fadkhuluha khalidin, shigeta ku shiga aljanna khalidina, kuna ababan kaddara wa dawwama a cikin aljanna. Haka sai mu zo sai mu shiga aljanna insha Allah. Wa qalu وقالوا شيكنن سيتش الحمد لله الذي سرقنا وعده من gode ubangiji wannan da ya gazgata mana alƙawarin sa tun a duniya ana te mana alƙawari in mun ba Allah za a yi mana ka ba in mun bi manzon Allah in mun zikiri in mun yi nafilfili in mun yi sadakoki mun ya yo gashi an cika mana alƙawari to mun gode Allah da ya gazgata mana alƙawarin sa wa urasna laraba ya gadan mana da ƙasan ita ce aljanna na tabawu min aljannati haysu nasha'u miki zauna a cikin aljanna yadda muka ga dama fa nima ajrul amilina kai ma dalla da wannan sakamako na masu aiki shine wannan gidan rahama da Allah zai ba mu insha Allah watar malaikata ya rasulullahi zaka ga kuma malaiku hafina min hawlal arshi suna kewaye da sasanni na al arshi yusabbihuna su kuma suna tasbihi bihamdi rabbi suna cuɗanya tasbihin da godiya da ubangijin su wa qudiya bainahum a lokacin nan ai za ai hukunci tsakanin halitta bil haqqi da adalci wa qila alhamdulillah rabbil alamin an ce wakila an ce wasu ce shi wannan fadin alhamdulillah bil alamin daga mala'iku ne wasu kuma sun ce a daga su ɗan wuta ne daga ƴan aljanna su ƴan aljanna za su ce alhamdulillah rabbil alamin mun godewa Allah da irin rahamar da ya mana su kuma ƴan wuta za su ce godiya ta tabbata ga ubangiji rabbil alamin bisa ga adalcin sa ka san fa su ƴan wutan da suka shiga wutar ba wai zalincin Allah ya musu ba wannan saka cewa Allah tsantsa adalcin sa ne yanzu misali wannan pencil ɗinka ne yan sai na so shi da nazo sai na kakkarya shi na jefa shi wuta akwai na zai ce min dan me sai na so wani pencil ɗin shi kuma sai na je na ajiye shi a cikin durowa ta inda nake ajiye dukiya ta sai na ajiye shi duk ba na bane to kowa bawan Allah ne su wancan da Allah ya sanya su a wuta tsantsal adalcin sa ne ba zalunci bane su kuma ƴan rahamar wannan tsantsan rahamar sa ne to Allah ya samu gefar rahama Allah ya mana rahama albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace Allahumma salli ala sayyidina
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته